sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama sace kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya Fara'a Nomad da Lord da kuma Niya ha kuma na iya samu Alpha Radio na kuma sun dake kasar Ghana. Su kuma masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu ne akan voahausa.com kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau asabar kara ga watan Satumba na shekarar 2018 Ladan Ibrahim Ayo ne daga birnin Washington DC ta da Hafsat Dalla dan mai soro da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan daurinar ka muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kusa a ba mu kanin labarai Hafsat.
Majalisar Wakilan Amerika ta fitar da wata doka da za ta sauƙaƙa musu wajen fitar da bakin hauren da suka aikata mun gallai fuka a cikin kasar. Majalisar Dokokin Kasar Iraki ta yi zaman gaggawa a yau Asabar domin tattauna tashin hankalin da ke aukuwa a Basra wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 12. Kiyasin cinikin kasashen China da Amurka ya kai dalar Amurka biliyan 31 a watan Agusta duk da tsananin harajin da Amurka ta dora akan kayan China.
To kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji dalilin da yasa jami'ar APC ta sa kudin ta sa na sadda takardar shiga takara wato form.
Zabuta da ake din nan ba akwai malamin zabe akwai kuma zurga zurga kofin din da muke sayarwa ba kyauta ake bugawa
a can Jamhuriyar Niger ko don wasu ɗan fashi da makami ne ta cika
a nan cikin Santeville mata ne ake amsa ma telefon koko ake ma amshe ma sako sakin su
ha kuma za mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyin ku ta da Ibrahim Kalmasi Garba sai sakonnin da ku ma sauraro kuka aika muna ma fa sai dai duk waɗannan sai kun ji da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Majalisar Wakilan Amurka ta fitar da wata doka da za ta sauƙaƙa musu wajen fitar da bakin hauren da suka aikata mun gallai fuka a cikin kasar. Dokar ta yi bayani kan abubuwan da suka haɗu suka zama manyan laifuka yayin da suke magana kan wata doka da kotun koli ta fitar a baya inda suka ce ba a tantance ta ba. Dokar ta ce gwamnati ta maida bakin hauren da suka yi manyan laifuka zuwa kasashen su. Wannan sabuwar dokar ta lissafa fiye da laifuka 12 da za su sa a maida mutum kasar shi ciki har da kisa da cin zarafi da fashi da makami da kuma amfani da muggan makamai. Dokar da aka fitar a majalisar da ke cike da 'yan jam'iyyar Republican a jiya Juma'a, 'yan jam'iyyar Democrat 21 ne kuran suka goyi bayan wannan dokar yayin da 4 daga cikin 'yan jam'iyyar Republican suka fi bayan su. 'Yan jam'iyyar ta Democrat dai suka ce sun ki amincewa da wannan dokar ne domin ko an yi gaggawar gabatar da ita zauren majalisa ba tare da saurare ko kuma tantance ta ba. A wani bangaren kuma majalisar dokokin kasar Iraki ta yi zaman gaggawa a yau Asabar domin tattauna tashin hankalin da ke aukuwa a Basra wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 12 a lokacin da ake zanga-zanga kan rashin abubuwan more rayuwa da ayyukan yi da kuma cin hanci da rashawa. Kafar yaɗa labaran Faransa ta AFP ta rawaito cewa zanga-zangar da aka yi a wannan satin ta samo asali ne daga kwantar da waɗansu mutane 30,000 a asibiti sanadiyar shan gurɓataccen ruwa da suka yi. Ma'aikatar harkokin cikin gidan Iraki ta saka dokar ta ɓaci a garin na Basra. A jiya Juma'a ne kuma ɗaruruwan masu zanga-zanga suka cika ofishin jakadancin Iran da ke Basra suka kuma cinna masa wuta suna faɗin a yi waje da Iran. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iraki Ahmed Mahjoub ya ce kaiwa ofisoshin jakadanci hari ba abu ne wanda za su yarda da shi ba kuma baya cikin abin da gwamnati za ta lamunta. Kiyasin cinikin kasashen China da Amurka ya kai dalar Amurka biliyan 31 a watan Agusta duk da tsananin harajin da Amurka ta dora akan kayan na China. Bayanin kudaden ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ƙara wani haraji na dala biliyan 267 akan kayan da ake shigowa da su daga China waɗanda sai su kasance kan baki ɗaya kayan da China ke shigarwa Amurka. Harajin da zai zo nan gaba zai dora ne akan dala biliyan 50 ɗin da dama tana nan akan kayan China. Sannan kuma wasu biliyan 200 da za ta iya zuwa nan ba da jimawa ba a cewar Trump. Shugaban ya shaida wa manema labarai a lokacin da yake tafiya birnin Fargo da ke jihar North Dakota cewa bayan wannan akwai wani harajin na dala biliyan 267 da zai iya zuwa ba tare da shawara ba idan naso. Wannan yunkurin zai sanya duka kayan da China ke shigarwa Amurka kan sabon haraji. Labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama wanda ba a cika jin duriyarsa ba tun da ya bar mulki ya shiga rudanin zabe da aka yi a jiya Juma'a inda ya ce ya kamata mutane su yi zabe domin yancin su ya ta'allaka akan yin hakan. Kaucewa yin zabe zai zama babban hadari a gare mu gaba daya a cewar shi. Tsohon shugaban na Amurka dai yana magana ne a sa'ilin da yake wa daliban jami'ar jihar Illinois dake Urbana-Champaign inda ya karbi lambar yabo ta kwazo da aqida a aikin gwamnati. Ya ce halin da siyasa Amurka ke ciki yanzu ba wai ya fara da zamanin mulkin Donald Trump bane. Yana daya daga cikin alamomin. Ya ce yana dai dorawa ne akan matsalolin da 'yan siyasa suka fara haifarwa a shekarun baya. Obama ya buƙaci ɗaliban da su fita su yi zaɓe a watan Nuwamba, inda ya shaida musu cewa ɗaya daga cikin matasa biyar da suka isa zaɓe ne kawai ya yi zaɓe a zaɓen shugaban ƙasar shekarar 2016. Hadarin zafi mai suna Florence na ci gaba da bunƙasa a kan tekun Atlantika. Domin ko masu hasashen yanayi sun ce Florence za ta zama guguwa zuwa ranar Lahadi, sannan kuma ta gawurta zuwa babbar guguwa a kwanaki masu zuwa. Abubuwan da Florence ke haifarwa na shafar bangaren Bermuda, kuma ana kyautata zaton za ta iya isa sassan gabashin Amurka. Cibiyar kula da yanayi ta sanar da cewa guguwar ka iya kawo barazana ga rayukan mutane, inda yawancin guguwar ke tafiya a kusan kilomita 100 duk sa'a guda.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kabarin bude taskar rahotannin namu da rahoton da ke ci ga dalilin da jami'ar APC ta bayar na sa kudin sayan takardar tsayawa takara ta sa ga Nasiru Adamu Elikaya da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta kare dalilin da ya sanya ta sayar da fom ɗin takarar zaben fidda gwani da tsada, tana mai cewa don ɗawainiyar gudanar da zaben ne da sauran hidimomi da suka shafi samar da fom ɗin. Sakataren jam'iyyar mai Malabu ne ya ce jam'iyyar don tsarinta na sauya lamura ba ta zuba ido kan jami'an gwamnati ko gadara da gwamnatin tarayya wajen samun kuɗin gudanarwa kamar yadda ya ce ake yi a baya. Fom ɗin takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar naira miliyan 45 ne da in za a tuna wata ƙungiya ta saiwa shugaba Buhari. Ga abin da mai Malabu ne ke cewa.
Zaɓuɓɓuka da ake yi nan ba. Akwai malamin zaɓe, akwai kuma zirga-zirga, ko fom ɗin da muke sayarwa ba kyauta ake bugawa. Kuma jam'iyyar APC ba jam'iyya ce da take samun tagomashi ta wajen almundahana na kuɗin gwamnati ba. Da irin wannan ɗin ne muke kasattawa mu gudanar da jam'iyyar. Idan mutane suna da shugaba mai wanda suke so su sayar a wani mataki, in ma ɗan majalisar jiha ne ko wakilin tarayya ne ko na dattawa, bai ɓaci ba idan mutane za su yi gangami. Su saya masa kamar yadda aka saya shugaban Muhammadu Buhari. Ai, duk mu abin da muke magana shine bai kamata mu fara abu mu kasa mu saya ba. Babu dalilin da za mu ba da form kyauta ko kuma mu rage mu sayar mu je mu tsaya a tsakiya ba tare da mun idda abin da muke so mu idar ba. Wannan form kar ya zama matsala ga mutane, wannan su ne dalilai da ya sa ba za mu iya mu ce mu raba form ɗin nan kyauta ko kuma mu sake shi ga lala a rahaba.
Magoya bayan shugaba Buhari sun kada tunanin da ke cewa shugaban ba zai rasa kadara ko kudin sayan fom din ba ko da zai hada da garkin shanunsa na daura.
Sunana Alhaji Yakubu Muhammad Jacob. Wannan magana gaskiya ne don Muhammadu Buhari ba barawo bane. Muhammadu Buhari akan albashinsa ya dogara, albashinsa ma ya rage saboda haka idan ka
amma albashin nasa ke kana jin bai kai tara masa wadannan kudin da zai sayi fom din ba.
Albashinsa ya kai ya tara masa amma albashinsa kuma bai kai ba domin Muhammadu Buhari idan albashinsa ya shiga account dinsa yakan rabawa mabukata ne domin ya ga 'yan yan uwansa idan suna da bukata su yi hakuri idan ya je gida daura abin da yake cikin albashin sa zai taimaka musu
tsohon dan majalisar wakilai sabo jama'a ne ya bukaci gudanar da harkar jam'iyyar da biyan kudin takara a cikin gaskiya da amana
Allah dai yana ganin mu duk da siyasar nan sawa kanmu muka yi yau wanda ya daidai ya sani wanda bai daidai ba ya sani kuma kar mutane su manta kafin mu mai mulki waɗansu sun yi idan mutum yayi dan Allah ya cire hakkin Allah yayi daidai zai gani in mutum bai yi daidai ba zai gani yau wanda yake yi da Allah ba zai daina abin da yake ba wanda yake yi dan fadinci ko yake ba da Allah ba in Allah ya da in ka zira idanu zaka ga zai daina
in za a tuna APC dai ta samu ficewar gwamnoni biyar daga PDP a 2015 ta yi karfi yanzu tana cewa ko shugaba Buhari shi kadai ya isa kai ta gagacin zarcewa PDP mai adawa akalla ta fanshe gwamnoni uku daga APC gabanin zaben 2019 tana kuma ikirarin samun kari Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
daga batun takara sai can kuma batun fashi da makami a can jamhuriyar Niger ko dubun wasu yan fashi ne ya cika ga sulan mun bar mu da karin bayani a cikin wannan rahoton
gagarumin aikin sintirin da jami'an tsaro suka kaddamar a makonni biyu da suka gabata a birnin Yamai ne ya bada damar cafke mutane maza da mata kimanin 20 cikin su har da mai gadin wata makarantar firamare da ake zargi da tare mutane akan hanya domin kwacen babura ko jakar hannu da wayoyin salula Gamsuwa da wannan aiki na ƴan sanda yasa ministan cikin gida Bazoum Mohammed kai musu ziyara.
A nan cikin Centreville mata ne ake amshe ma telefon koko ake ma amshe ma sako koko mutane masu yawo amshe musu moto yawantar kewan moto da ake amsawa mutane ba su da tsammani ko yawa ne amma a cikin wata shida a nan garin ya mai kadai moto 116,000 wanda aka kwace ma mutane wanda aka sato amma mai yawan kwace wane ake ba sata kadai ne ba ake kuma da karfin siya waɗannan mutane masu kwacen sak na mata masu kwacen telefon masu kwacen moto mun kama rezo guda kamar hudu yau suna hannun police judiciaire mutum ya da 20 ne da aka kama
matsalar tsaro a birnin Yamai wani abu ne da sautari yakan haifar da asarar rayukan bayan Allah da suka kuskure turjewa ƴan fashi
kisan gilla na farko shine yawa kana rana 25 na watan 6 da ya gabata wani sar mai yi ne mai suna Salisu Musana ne aka kashe a Kalle East kisan gillan na biyu shi ya faru ranar 16 a watan 7 a Centreville wanda ya shahi matashi yaro ne wanda yana karatu a university kuma yana service civic a tribunal na talaje da sunan shi Hadinu kuma da kisan da aka ma Abbas Hamidu ma'aikaci ne mai aikin na'ura a television radio television Tenere alhamdulillah yau mun yi nasarar tunda mutanen da suka kashe mutanen da uku duka suna hannu yau suna police judiciaire
jama'a sun yaba wa jami'an tsaro saboda dagewar su wajen kare mutane da dukiyoyin su a wannan lokaci da yawaitar amfani da kayan maye a wurin matasa ke jefa su cikin miyagun ayyuka dalili kenan da wannan magidanci ke kiran hukumomi su hukunta dukkan waɗanda aka kama da laifin tayar da hankalin jama'a
sai ga mutum ya yi abin da ba daidai ba sai daga sama sai a ce waɗannan ya kamata a sake su ko ko ya kamata a yi musu kaza ba wannan bai kamata to ya kamata su ma jujuji su yi adalci menene adalci za su yi a yi musu hukunci wanda ya zamanto gobe ba za su koma wannan aikin ba
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murar Amurka kenan birnin Washington DC mu yanzu agogo ce karfe 11 na safe da minti 14 ga kuma shirin mu na gaba Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ƙarshen ansar tambayar masu sauraron mu da suka hada da Yakubu Abdullahi Damban da Aminu Umar da ke son sanin tasirin masarautar Bauchi a daular Usmaniya. Ga wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad da ƙarshen ansar da ya samo daga wakilin tarihin Bauchi Alhaji Dan Rimi Garba wanda ya ci gaba da cewa
a bayan mutuwan Sheikh Usman Dan Fodiyo Muhammadu Bello ya zama khalifa ya zama amirul mu'minina sai sabanin ya yi tsanani saboda a lokacin da yawan mutane sun kwanta tawaye saboda haka Sheikh Muhammadu Bello ya yi yakan wayannan mutane har sai ga sun kai kukan sojan Sheikh Aminu Alkanimi kasancewan sun yi amana da Sheikh Bello ya ta kashe su to a wannan lokaci an fara da mutane ɗan doto da sauransu to bisa wannan dalili shi wa sarkin musulmi Muhammadu Bello akan cewa zai zo yake shi kafin nan ma ya tura wasiƙu wa sarakunan daular Usmaniya kusan gaba daya akan na zuwa domin yake su ya kuma yake sarkin musulmi Muhammadu Bello to a wannan lokaci shi Muhammadu Bello bayan ya zauna sun yi istihara akan abubuwan su ya gano cewa wanda kawai da ya tsara wannan yaki shine Malam Yakubu kuma kafin wannan lokaci akwai lokacin da Malam Yakubu na kato a gurin Sheikh Usman Dan Fodiyo mahaifin Malam Yakubu ya rasu ya ce masa idan ka zo ka dauki kwari da baka a cikin kayan gado saboda ka bar mai yanwanka zai maka amfani da ya dauko kwari da baka ya kawo masa dinnan sai masa addu'a ya kuma bashi addu'a na zabgai da ƙari dangi shi wannan zabgai din kifiya ne guda 7 ƙari dangi ma kifiya ne guda 7 wanda idan aka harbi mutum da shi naman jikinsa zai zarge ya dawo kwarangwale da skeleton kenan idan ka ji wanda ya ji wucewan kifiyan zai mutu wanda ya ga wanda ya mutu zai mutu wanda ya ji motsin kifiyan zai mutu to wannan shine babban makami wanda masautar Bauchi suke da shi kuma har yanzu suna nan sannan akwai ƙari dangi wanda shi kuma idan aka harbi abokin gaba duk danginsa wanda ya zo wajen zai mutu to wa'annan makamai da su Malam Yakubu ya yaƙe ya fara kuma wannan yaƙi da makamin akan Borno to a lokacin da ya tura Yakubu ya je ya tsara wannan yaƙi Malam Yakubu na Yagandas a wuraren 1826 sannan Malam Yakubu ya tattara ya tashi ya bar Das ya taho Bauchi a wannan lokaci ya tafi da dawaki 124 wanda shi kuma Shehu Aminu Alkanimi yana da dawaki kowane irin gashi an ce yana da kala 40 to idan ka duba gashin doki ina nufin danda hudde mago aras kili akawal gunya duk dai irin wannan gashin dawakin yana da kusan guda 40 sannan ga yan kafa ba su da iyaka suna da yawan gaske to a wannan lokaci Malam Yakubu tashi yaje ya samu Shehu Aminu Alkanimi har ya kori irin su kasashen da suke gabashin daular Usmaniya irin su Hadejia irin su Katagum su yana gabar shiga Kano su ma suna shirin guduwa su bar garin sai Malam Yakubu ya isa ne tsare shi a wannan gari wanda ake a Gantsa ta tsakanin dutse ga Dawur a yanzu haka a wannan lokaci ya tsare Shehu Aminu Alkanimi aka yi yaki mai tsananin gaske sai kuma kashe mutane da ya kashe mutane aka yi ta yaki a shedu yakin da ake ma da madaki ake madakin Bauchi to da aka kashe madakin Bauchi sai aka isar da sako Shehu Aminu an kashe Yakubu akwai wani balarabe da ya san Malam Yakubu na gani ya ce wannan ba Yakubu ne wannan madaki ne to sai gaban su ya fadi ana cin wannan muhawara sai ga Yakubu ya doso kansu to anan Shehu Aminu Alkanimi ya tashi gudu ya bar takalmansa ya bar takobinsa ya bar akwashinsa ya bar tantinsa ya bar karagansa ya bar Qur'ani ya bar abubuwansa da bura da sa to da aka zo sai Malam Yakubu ya sa aka buga wannan tambura bare bare suna dawowa sun dauka su ne suke nasara akan yaki aka yi ta kashe su daga ciki ya bi su har kwana uku yana bin su na kashe su suka gudu sannan ya igo wannan ganima ya tafi da shi Sokoto akwai wata baturiya mai suna Jim Boyd ta kawo a cikin littafin ta mai suna Chronology of Sokoto History wanda ta ce Mr. Clapperton ya rubuto a cikin littafinsa magazin ɗinsa cewa Malam Yakubu ya isa Sokoto ranar 11 ga watan uku na 1827 da wa'annan ganima da ya tafi da shi wa Shehu wa Sarkin Musulmi Muhammadu Bello sannan akwai baturewar Charles Lander wanda shi ma yake cewa ya haɗu da Malam Yakubu a hanyarsa na zuwa Sokoto da ganima wanda ya kama bayi ya tafi da su Sarkin Musulmi Muhammadu Bello wanda ya kama daga Borno to wannan yaki da ya yi sai da ya isa Sokoto sai Sarkin Musulmi Muhammadu Bello ya ce masa to bisa wa'annan yaki da kai na baka izini ka buga tambari a ko ina a cikin daulata to dalilin da yasa kenan Malam Yakubu sarkin Bauchi duk sarkin Bauchi yakan buga tambari a cikin daular sa don haka ake masa kiyari da Yakubu ci garin wani naka ba mai ci saboda shi tambari ba aka buga shi a garin wani sai da an kai yaki kai nasara akan mutum sai ka buga a garin sa to shi sarkin Bauchi ya da wannan umurni da sarkin Musulmi Muhammadu Bello ya bashi akan duk inda ya je a daular Usmaniya buga tambarin sa garin sa ne shi sarki ne a wannan gari hakan yasa wani lokaci a 1932 lokacin sarkin Musulmi Hassan dan Mu'azu sarakuna ya suka hakuri kullun irin abin da sarkin Bauchi yake kowa sai ya tafi da kada-kade sai gwamna na lokacin yace sarkin Musulmi ya hana kowa zuwa da kada-kade Malam Yakubu na zuwa ya buga tambari sarkin Musulmi zai same shi ya ce to ni umarnin sarkin Musulmi Muhammadu Bello nake yi sai dai kuma in kai ka canja to shine sai ya ce to wannan magana ya fi karfin sai je gayawa gwamna a lokacin yace masa ga abin da ke faruwa ba zai tsare Yakubu don haka yasa duk abubuwan da sarakunan Musulmi suka yi magabata babu wani sarkin Musulmi da ke zuwa yaro shi a baya
to yanzu bisa wannan bayani da kai shi ya matsayin shi Yakubu yake a wannan daular ta Usmaniya shi sarkin yaki ne ko na Usman dan Fodio ko kuma dai na daular Usmaniya ne ma ga baki da
eh to shi Malam Yakubu ai shi sarkin yaki ne wa daular gaba daya saboda duk inda matsala ta faru a daular shi ake kira ya zo bar matsala alal misali akwai lokacin da bana ga dan bakura na bakura da zamfara suka yi tawaya sarkin Musulmi Muhammadu Bello bayan mutuwar shi Usman dan Fodio bayan Bello ya zama khalifa a lokacin ya tara sarakuna duka a shindola wayan ba na gadan bukura Malam Yakubu na wajen ana shirye-shiryen cewa saboda sun yi karfi sosai a bari sai wani shekara a zo da shiri a yake su sai Malam Yakubu ya ce ba za a bari shi wani shekara ba shi na shirye da yaki da wayannan mutane har akwai wani yaron sarkin Musulmi din mai suna Reniga yake ce ya sarkin Musulmi na faɗa yana faɗa har Malam Yakubu ya daka hatsawa yace idan yana magana da sarkin Musulmi ba ma shi ba duka sauran sarakunan arewaci suna magana da sarkin Musulmi kada ya ƙara sa baki in ya ƙara sa baki kuma zai magana dai maganin sa a wannan lokaci Malam Yakubu ya shirya ya je yaki banaga ya kashe shi ya kona garin ya kwace dukiyansu sannan ya je ya sarwa sarkin Musulmi wannan ya bayar da tabbacin cewa duk yadda rikima ya barke a daular Usmaniya Malam Yakubu shike tattara wannan abun ya tsara wannan al'abun Allah misali kamar da baka labari a baya ya tsara kudancin daular Usmaniya ya tsara gabashin daular Usmaniya sannan ga cikin yammacin daular Usmaniya din ma ya tsare saboda haka shi Malam Yakubu wato administratively wato ta bangaren aiwatarwa na mulki shi shine sarkin yakin daular Usmaniya domin duk wani yaki da ya taso ya taba daular Usmaniya shine ake tura shi da tsarewa daular Usmaniya wannan yaki wannan ya bada dama ake kiransa da sarkin yakin daular Usmaniya marubuta da yawa sukan ce defender of the caliphate wasu sukan ce veteran military commander of the caliphate wasu sukan ce strongest military commander of the caliphate to idan ka tara fasaran wannan abubuwan bisa fasaran malamai magabata da marubuta turawa da sauransu wannan daka fasara shi da sarkin yakin daular Usmaniya duk da shi ke dai galibin marubuta tarihi na Sokoto ba su kawo irin bajintan da Malam Yakubu ya a tarihi ba to sai dai farin cikin mu shine akwai marubucin da yake authority ne a tarihin daular Usmaniya Malam Isa Talata Mafara wanda ya kawo wannan yakyaken kulu-kulu a cikin littafin sa daular Usmaniya
to idan haka ne ya matsayin ko kuma irin dangantakan masarautan Bauchi da sauran sarkin musulmai na Sokoto da yake a yanzu yaya dangantaka take matsayin sa kenan
ai dangantakan sa da Sokoto ko sarkin musulmi shine dangantakan da ke tsakanin sarakunan Bauchi wanda suka gabata da sarakunan musulmi har yanzu a matsayin da sarkin Bauchi yake Malam Yakubu a wajen Shehu Usman dan Fodio da Muhammadu Bello shine har yanzu irin wannan matsayin a wajen kowanne sarkin musulmi da zai zo a wannan zaman saboda haka abin ba shi canjawa kuma idan ka duba alal misali sarkin Bauchi shine sarkin da ya juma yana sarauta kafin ya rasu da shi da Lamido Adamawa kuma Lamido Adamawa da sarkin Bauchi su ne sarakunan da shi ne inda ke badawa ya musu izini su bada tutan jihadi su buga su bada tambari kamar yadda yake ba mu kowanne sarki su manya-manyan sarakuna ne waɗanda suna da garuruwan da suka bada tutar jihadi kamar Lamido ya bada tutar jihadi 12 sarkin Bauchi ma bada tutar jihadi 12 kuma har ila yau sarkin Bauchi kafin ya mutu sarkin sarakuna da suka gabata na musulunci kamar sarkin musulmi Abubakar Atiku kamar sarkin musulmi Ali wa Baden Bello sukan turo duk shekara sukan nemi gudumawan sarkin Bauchi a kan al'amuran da ya shafi yaki
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin wakilin tarihin Bauchi Alhaji Danrimi Garba da wakilin mu na Bauchi Abdulrahman Muhammad da injiniyan mu da wanda kuma ya hada mana sautin ni Ibrahim Kalamu Si Garba ke cewa sai mako
to a gaida Ibrahim Kalamu Si yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana
sakon farko Anton daga Ruwano Ibrahim London Uba tare da Ira Alhaji Ibrahim Ahmad Sarkin Yamma shi ma daga Uba a jamawa suka ce assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka don Allah ku gaya wa shugabannin jami'ar APC mai mulkin Najeriya da cewa idan suna son karbuwa tare da kafa jam'iyya da kafafuwanta har ma ta samu yawan shekarun da jami'ar PDP ta samu to ya zama wajibi su rage yawan kudin form na shiga takara a zabe mai zuwa idan Allah ya kai mu Assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku ba ni dama na kira ga hukumar bada agajin gaggawa ta kasa NEMA da ya kamata ta dauki matakan gaggawa na kwashe dukkanin al'ummar yankin da ke fuskantar barazanar ambaliyar ruwa domin rigakafi a magani sako daga Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa Assalamu alaikum viewers Hausa don Allah ku ba mu dama mu yi tur da Allah wanda da dan yin aikin da matashin nan dan shekara 20 na jihar Oshin Isa Ibrahim ya aikata na kitsa sace mahaifinsa da kuma kashe shi bayan karɓar kuɗin fansa har naira miliyan 3 daga hannun mahaifin nasa da fatar mahukunta za su yi masa horon da zai zama abin misali ga masu mugun hali irin nasa sako daga Sani mai lanje-lanje Yelo Yauri da Hamza Galadima Binnin Kebi da Salu Isafana Chiko Yakubu Abdullahi Damban yace assalamu alaikum viewers Hausa a yau na rubuto muku sika ta ce akan cece-kucen da ake yi a Najeriya akan sayawa shugaba Muhammadu Buhari form din takara da wata kungiyar matasan Najeriya ta yi a gani na wannan ba wani abin cece-kuce bane tunda soyayya da kauna ne yasa waɗannan matasa sayawa shugaba Buhari wannan form din domin ya tsaya takara sako na karshe yace assalamu alaikum viewers Hausa girgizan kasa a karon farko da aka samu a wani bangare Abuja Najeriya abin jimami ne ganin yadda ba taba ganin haka ba Allah mun tuba ba don halin mu ba daga Alhaji Umar Forever da Alhaji Ado Yaro YBC da Maturu so a ci gaba da aikowar sakonni mu kuma za mu ci gaba da karantawa
to mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan kara ta kai ce
Majalisar Wakilan Amurka ta fitar da wata doka da za ta sauƙaƙa musu wajen fitar da bakin hauren da suka aikata min gallaifuka a cikin ƙasar. Dokar ta yi bayani kan abubuwan da suka haɗu suka zama manyan laifuka, yayin da suke magana kan wata doka da kotun koli ta fitar a baya, inda suka ce ba a tantance ta ba. Majalisar Dokokin Ƙasar Iran ta yi zaman gaggawa a yau Asabar domin tattauna tashin hankalin da ke aukuwa a Basra, wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 12 a lokacin da ake zanga-zanga, kan rashin abubuwan more rayuwa da ayyukan yi da kuma cin hanci da rashawa. Kafar yada labaran Faransa ta AFP ta rawaito cewa zanga-zangar da aka yi a wannan satin ta samu asali ne daga kwantar da waɗansu mutane 30,000 a asibiti, sanadiyar shan gurɓataccen ruwa. Iyakacin cinikin kasashen China da Amurka ya kai dalar Amurka biliyan 31 a watan Agusta, duk da tsananin harajin da Amurka ta dora akan kayan na tana. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama, wanda ba a cika jin duriyarsa ba tun da ya bar mulki, ya shiga rudanin zabe da aka yi a jiya Juma'a, inda ya ce ya kamata mutane su yi zabe domin ƴancin su ya ta'allaka akan yin hakan. Kaucewa yin zaben zai zama babban hadari a gare su gabaki daya. Tsohon shugaban na Amurka dai yana magana ne sa'ilin da yake wa ɗaliban jami'ar jihar Illinois, inda ya karɓi lambar yabo ta ƙwazo da aƙida a aikin gwamnati. Ya ce halin da siyasar Amurka ke ciki a yanzu ba wai ya fara da zamanin mulkin Donald Trump ba ne, yana dai ɗaya daga cikin alamomin da suka sanya.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu Ahmadu Kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Hafsat Abdullah dan mai shiru ta taimaka muku gabatar da shirin sai Solomon Abu da ya bada umarni. Sai injiniyan mu wanda muka fi sani ko fi so mu kira shi da suna Zanga Zanga. ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai anjima da yamma mun dawo muku da wani sabon shirin.
Dites-le à...